إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjid Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu dake cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Uthman ibn Affan Allah yarda da shi wannan shine majalisi na hudu a tarihin wannan khalifa shiryayye da muke karantawa a wannan yammaci na Alhamis 23 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan Satumba na shekara ta 2024 a majalisin da ya gabata mun yi bayani dangane da musuluntar Sayyidina Uthman Allah yarda da shi to amma mun yi ishara a wancan majalisi gabanin mu karkare cewar Sayyidina Uthman bayan ya shiga musulunci ya hadu da jarrabawa sakamakon shigansa wannan addini na musulunci dama sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayinsa na kwarai waɗanda suka shiga addininsa suka rungumi wannan addini Allah madaukakin sarki zai jarrabe su kamar yadda ya bayyana cikin littafinsa cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin yanzu mutane suna zato za a kyale su su zauna salin alin bayan sun ce su mu'minai ne sun yi imani sun shiga musulunci ba a jarraba su su zauna haka kawai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablikum tabbas waɗanda suka zo gabanin su Allah ya ce mun jarrabe su da kenan wannan yake nuna cewar mumini dole zai hadu da jarrabawa zai hadu da ibtila'i ta nan ko ta can a gangan jikinsa ko a dukiyarsa ko kuma cikin iyalansa tabbatuwarsa kan musulunci shike nuna cewar musuluncinsa na gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa cewa inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum lallai girman sakamako na tafiya ne tare da girman bala'i da Allah ya jarrabi bawa da shi sa'annan kuma idan Allah ya so bayi sai ya jarrabe su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman radiya falahu riba duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya samu kansa cikin wani ibtila'i, imma ko a gangar jikinsa, ko a dukiyarsa, ko cikin iyalansa, ko kadarorinsa, sai ya yarda da wannan jarrabawa da ya haɗu da ita daga gurin Ubangiji, falahur riba, to zai samu yarda daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita, wanda kuma aka jarrabe shi ya fusata, zuciyarsa tai raɗaɗi, ya shiga cikin kaito, ya shiga cikin wailo, to wannan falahus sakhr, shi ma Allah zai fushi da shi. To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rayu cikin jarrabawoyi kala-kala sakamakon rungumar wannan addini na musulunci da suka yi, wanda manzon Allah ya zo da shi. To shi ma sayyidina Usman, duk da ɗaukaka da yake da ita a cikin garin Makka, da ƙima da yake da shi a gurin mutan Makka, da yanda suke ƙaunarsa, amma tare da haka bai kubuta daga jarrabawa ba sakamakon shigansa musulunci. A nan mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin sayyidina Usman cikinsa, ya bayyana mana wani sashe na jarrabawa da sayyidina Usman ya tsinci kansa a ciki sakamakon shigansa wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi. To shine a nan gurin sai ya kulla babi wanda yake dauke da mawdu'ai guda biyu, yace ibtila'uhu wa hijratuhu ila al-habasha, jarrabawar sayyidina Usman da Allah ya jarrabe shi da ita, sannan kuma hijrarsa da yayi zuwa Habasha. Yace faqad udhiya Usmanu wa udhiba fi sabilillahi ta'ala ala yadai annihi al-hakam bin Abi al-As bin Umayya, tabbas an cutar da sayyidina Usman, an azabtar da sayyidina Usman akan tafarkin Allah madaukakin sarki. Wane ne ya cutar da shi, waye azabtar da shi? Yace ala yadai ammi, a hannun babbansa, dan uwan mahaifinsa wanda ake kiransa al-Hakam bin Abi al-As, dan uwa ne ga mahaifin sayyidina Usman. Shi Usman bin Affan bin Abi al-As, wannan ita ce nasabar sayyidina Usman. Usman dan Affan, kamar yadda ya gabata ai mun karanta nasabar sa mun gani, Usman dan Affan, Affan kuma dan Abi al-As, kenan Abi al-As kaka ne ga sayyidina Usman. To shi kuma al-Hakam dan uwa ne ga mahaifin sayyidina Usman, wato Affan. Shi yasa zamu ji sunan sa al-Hakam bin Abi al-As. Abi al-As kakan Usman, shine ya haifi mahaifin Usman, kuma shi ya haifi babban Usman al-Hakam. To sayyidina Usman ya haɗu da tsangwama da cutarwa daga gurin babbansa al-Hakam bin Abi al-As sakamakon shigansa ga addinin musulunci. Yace akhadahu fa awsaqahu ribatan, lokacin da sayyidina Usman ya shiga wannan addini na musulunci, labari ya iske babbansa cewa ai wannan addini da Muhammadu yake kiran mutane zuwa gare shi, Usman ya karɓi wannan addini. To shi ne babban sayyidina Usman ya yi tattaki ya je har gida ya samu sayyidina Usman da katuwar igiyarsa, ya kama shi ya tamke shi gaba ɗaya, ya ɗaura hannayensa jikin jikinsa, ya ɗaura ƙafafunsa, ya ce ba zai kwance shi ba har sai ya kafurta da Muhammadu, har sai ya bar wannan sabon addini da ya shiga, ya koma addinin iyaye da kakanni, shine addinin bautan gumaka. Wa qala, yake cewa sayyidina Usman, atarghabu an millati abaika ila dinin muhdath, yanzu zaka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka wanda akan sa kakanninka suka mutu, akan sa iyayenka suka mutu, shi suka runguma a matsayin addini, kai kuma a yau ka kyawaye gari ka kyamaci wannan addini, ka koma wani sabon addini wanda ba mu san shi ba, iyayenmu ba su san shi ba, kakanninmu ba su san shi ba, yace to ko ba zan kwance ka ba in baka bar wannan sabon addinin ba ya ga sayyidina Uthman to sayyidina Uthman wani martani ya mayar wa kakan babban nasa sayyidina Uthman bayan babbansa ya daure shi yace wallahi la ahulluka abadan hatta tad'a ma anta alayhi min hadha ad-din yayi rantsuwa wa sayyidina Uthman babbansa kenan al-hakam bin abul as yace na rantse da Allah bazan taba kwance ka ba daga daurin nan da na maka har sai ka bar wannan addinin da ka shiga in ka ga na kwance ka to ka bar wannan addini amma matakar baka bar wannan addini sabo da ka shiga ba to haka zaka wuni ka kwana a daure ko zaka shekara a daure bazan kwance ka ba matakar baka bar wannan addini ba wannan martani ne sayyidina Uthman ya mayar masa fa qala Uthman radiyallahu anhu wallahi la ada'uhu abadan wala ufariquhu wannan shine martanin sayyidina Uthman saboda me ya shiga wannan addini na musulunci da gaske sannan imani ya samu gida a zuciyar sayyidina Uthman shi yasa ya mai da wannan martani wa babban sa yace wallahi la ada'uhu abadan wala ufariqu yace to wallahi ni ku har abada bazan taba barin wannan addini ba bazan taba fita daga wannan addini ba sai dai mutu a daure to a lokacin da sayyidina Uthman ya mayar da wannan martani ga babban sa sai fahimci fa daga cewa sayyidina Uthman yake aka wuni sayyidina Uthman bai bar addinin musulunci ba yana daure ya kwana yana daure ya kake tsammani yanzu a daure ka kai awa uku a daure ya yanayin jikinka zai dawo gudanar jini ma a jikinka yaya al'amarin zai kasance to amma duk da haka sayyidina Uthman yace ya ji ya gani wannan addini da ya shiga ba yadda za a yi ya bar shi komin wahala komin daci komin zafi ba yadda za a yi ya bar wannan addini haka ya wuni a daure haka ya kwana a daure babban sa ya fahimci cewa fa sayyidina Uthman fa da gaske yake ba yadda za a yi ya bar wannan addini sai dai ya halaka a daure da ya fahimci haka sai kwance shi ya hakura ya bar shi ya ci gaba da addini to amma duk da ya kunce sayyidina Uthman bai daina yi wa sayyidina Uthman bita da kulli ba yana cin kafarsa yana nuna masa cewar idan yana so su dawo su zauna lafiya a ci gaba da dadi kamar yadda aka saba a baya sai ya bar wannan addini da ya shiga na musulunci shi kuma sayyidina Uthman ya ce ba abin da zai sa ya dada baya ga wannan addini da ya shiga to sai aka wayi gari tsangwamar da babban nasa yake karuwa take to bayan sayyidina Uthman akwai da yawa daga cikin masu rauni cikin garin Makka daga waɗanda suka karɓi musulunci suna fuskantar kalubale mai girman gaske ta fuskan Quraishawa suna tsangwamar su suna cutar da su suna gana musu azaba wannan al'amari yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanda ake cutar da musulmai waɗanda suka karɓi musulunci a gurin sa sai ta kai ta kawo cutarwar da ake musu har ya kai ga wasu daga cikin su sun rasa rayukansu daga ciki akwai mahaifiyar Ammar bin Yasir a sababin cutar da ita da ake da tsangwamarta da ake wannan ya zama ajalinta saboda musulunta da ta yi Abu Jahal ya kashe ta ya samu kibiya ya soke ta da shi a al'auratta wannan ya zama shine sababin rasuwarta saboda kawai ta shiga wannan addini na musulunci bayan rasuwarta midinta shi ma ya zo ya bi ta shi ma saboda azaba da ake gana musu akan sai sun bar wannan addini na musulunci. Baban Ammar wato Yasir kenan, waɗannan mutane guda biyu sakamakon gwagwarmaya da suka yi ta haɗuwa da shi, da wahalhalu da aka yi ta gana musu, da azaba da ake ɗanɗana musu, suka ce gagarunku, saura kuma suna nan sai wahala suke fuskanta da azaba, ta safa daban, ta rana daban, ta yamma daban, ta dare daban. To abin yana zafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dai manzon Allah ba wanda yake kaiwa gare shi da cutarwa, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, babbansa yana ba shi kariya da kula, yana tsaye a kansa, ya hana wani ya iso ga kanshi balle ya cutar da shi. Kuma babban annabi Abu Talib dattijo ne wanda kalmarsa a bar sauraro ce cikin garin Makka. Dattijo ne mai faɗa a ji a gurin Qurayshawa. To matsayinsa sai ya hana a zo ga annabi da cutarwa. Dalili na biyu da ya hana mushrikai na Makka cutar da annabi, matsayin matar annabi Khadija, Allah ya yarda da ita. Khadija tana da kima kwarai da gaske a idan mutan Makka, saboda galibinsu tana da minna a kansu, domin Allah ya yalwata mata dukiya, kuma da yawa daga cikinsu sun amfana da dukiyarta. To sai aka wayi gari, hakan sai ya zama kamar garkuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba za su iya zuwa ga manzon Allah da wata cutarwa ba, saboda matsayin Khadija a gurinsu. Baya ga haka, mata ce wacce take da farjini a idonsu, to suna shakkun taɓa mata mijinta. To wannan ya sa manzon Allah ya zauna cikin kariya, ya zauna cikin tsaro daga cutarwa da za ta iya zuwa gare shi daga waɗannan mutane na garin Makka masu bautan gumaka. To amma sahabbansa sun yi ta ɗanɗana kuɗarsu, ana wahal da su, an hana su su sake su yi ibada, ba su da ƴancin su fito su yi ibada, saboda yadda ake tsangwamarsu, saboda yadda ake cutar da su, saboda yadda ake ƙyamarsu idan sun fito, da yadda ake aibanta su. Wannan abu yana ciwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tuwo a kwarya. To shi ne ya zauna yake tunani, yaya za a yi ne, wata hanya za a bi ne wajen ganin ya samawa sahabbansa mafita. To shi ne yana tunani, sai Allah maɗaukakin sarki ya masa buɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzansa buɗi, ya ba shi tunani kan cewar me zai hana ya yi umarni wa sahabbansa da su bar garin Makka su tafi garin Habasha, dube da cewa sarkin Habasha sarki ne wanda yake adili, wanda baya bari a cutar da wani, kuma kowane irin addini mutum yake kai sarkin Habasha baya bari a zalunce shi. To wannan tunani da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya tara sahabbansa, musamman masu rauni daga cikinsu, waɗanda ake tsangwama, waɗanda ake cutarwa, cikinsu da Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yana ɗaya daga cikinsu. Sai ke ce musu, law kharajtum ilal Habasha, me zai hana ina ma da a ce kun fita zuwa Habasha, kun bar garin Makka, saboda yadda ake gana muku azaba, yadda aka wayi gari ba ku da ƴancin yin ibada, ina ma da a ce za ku fita zuwa Habasha. Fa inna biha malikan salihan, saboda a garin Habasha akwai wani sarki wanda yake mutumin kirki. La yuzlamu indahu ahadu, wanda ba a zalintan wani a gurinsa, baya yadda a zalunci wani a gurinsa. Kowane irin addini mutum yake kansa a garin Habasha, sarkin Habasha baya bari a zalunce shi. Kenan yanzu kamar Allah ya yi wa annabi buɗi na tunanin samawa masu rauni cikin sahabbansa waɗanda ake cutarwa, waɗanda ake tsangwama, sama musu mafita. To shine annabi ya musu wannan umurni. To shine suka fara fita daga Makka suna tafiya Habasha. To sayyidina Uthman sai aka wayi gari, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira, suka bar garin Makka zuwa garin Habasha domin yin hijira da don su tsira da addininsu. Don su tsira da addininsu ya fita tare da matarsa Ruqayya, ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga Makka suka hau kan kogi, suka kama hanyarsu ta tafiya garin Habasha. Mutanen Makka sun ji labarin waɗanda suka fita daga Makka don yin hijira zuwa Habasha. Wannan ya sa sai suka tura mutane guda biyu da su bi bayansu, su je su dawo da su. Daga cikin waɗanda aka tura su bi bayan waɗannan mutane da suka fita zuwa Habasha da nufin yin hijira, akwai Amr ibn al-As. Aka ce su bi bayan waɗanda suka fita daga Makka za su tafi Habasha don yin hijira, su je su dawo da su. To su kuma waɗannan wanda suka fita hijiran sun zo gaɓar kogi, sai suka sanya ɗaya daga cikinsu ya zama shine jagorarsu, wanda ake kiransa Uthman ibn Maf'ud. To a yayin da suka iso jikin kogi, sai suka tarar da jirage guda biyu na ruwa manya-manya. Su kuma sun fita adadinsu mutum 82. Mutum 82 suka fita daga garin Makka za su tafi garin Habasha da nufin hijira. To sai suka tarar da jirage guda biyu manya-manya na ruwa, suka yi ciniki da masu jiragen akan nawa za su ɗauki kowane mutum ɗaya daga gaɓar kogi zuwa Habasha. Sai suka ce kowane mutum ɗaya za mu ɗauke shi akan rabin dinari. Kowane mutum ɗaya za su ɗauke shi akan rabin dinari, ma'ana ba da rabin dinari a ɗauke shi zuwa Habasha. Rabin dinari idan za mu kwatanta shi da naira a yau yana daidai da naira 270. Rabin dinari yana daidai da naira 270. Wannan abun da kowane ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha ya bayar don a ɗauke shi zuwa Habasha. Abin da zai baka mamaki, Habashan nan ba neman kuɗi za su je ba. Za su je ne don me? Don su samu ‘yancin yin ibada. Za su je don su samu aminci da amana. Kenan za su gudu ne su tsira da addininsu. To sai suka hau kan wannan jirgin ruwan, suka kama hanyarsu ta tafiya garin Habasha. To ta ɗaya hannun kuma su Qurayshawa da suka ji labari sai suka tura a bi bayansu a je a dawo da su. To waɗanda aka tura su bi bayansu su je su dawo da su, da suka iso sai suka tara har sun yi nisa, sun hau jirgin ruwa sun yi nisa. To sai suka da suka gaya wa mutan Makka cewa mutanen da kuka ce mu bi bayansu sun fi hau jirgin ruwa sun yi nisa, samunsu zai yi wahala. Mutan Makka ba su daddara ba, sai suka ce to ku ma ku je ku hau jirgin ruwa ku bi su ku isa garin da suka je, ku je dole ku dawo da su, kar ku bar su a Habasha. Zamansu a Habasha ƙalubale ne a gare mu, ku bi su ku je ku dawo da su. To shine suka sake dawowa
suka hau jirgin ruwa, suka bi waɗanda suka yi hijira zuwa ga Habasha, suka bi su Habasha, su kuma sun riga sun isa Habasha. Sun isa Habasha har sun sauka, sarkin Habasha ya karɓe su, Najashi, ana masa laƙabi da Najashi, asalin sunansa Ashamatu, amma ana masa laƙabi da Najashi. Malamai suna cewa duk wanda ya mulki Habasha laƙabinsa shine Najashi, to amma asalin sunan shi sarkin Habasha a wancan lokaci shine Ashama. To waɗanda suka yi hijira zuwa ga Habasha su Sayyidina Uthman da shi da matarsa, Abu Salama da shi da matarsa, sannan akwai Ja'far ibn Abi Talib shi ma da shi da matarsa, sai Ummu Habiba ita da mijinta, kaga wannan family family ne. To sai kuma ɗaiɗaikun mutane maza da matansu. Sun isa Habasha, suna isa, sarkin Habasha ya tarbe su, ya karɓe su hannu bibbiyu, aka ba su gurin zama. To nan kuma Quraysh ta tura a hau jirgin ruwa a bi bayansu, a je a dawo da su, ko sun ci ko sun so. Waɗanda aka tura sai suka je suka hau jirgin ruwa, sai suka bi bayan waɗannan mutane da suka yi hijira, sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, daga Makka zuwa Habasha. Suka bi bayansu, da suka isa sai suka tarar da su, Habasha ta zama musu kaman gari, tare da cewar gari ne da basu san garin ba, basu san mutan garin ba. Ɗabi'un Habasha sun bambanta da ɗabi'un Makka, al'adun Habasha sun bambanta da al'adun Makka, abincin Habasha ya bambanta da abincin Makka. To amma tare da haka, waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi hijira suka ce sun ji sun gani duk da bambancin yare, yaren mutanen Habasha ya bambanta da yaren mutan Makka, saboda mutan Makka Larabawa ne, mutan Habasha kuma baƙaƙen fata ne. To kaga yare ya bambanta, na farko kenan. Na biyu, gurin zaman kansa ya bambanta. Na uku, al'adu sun bambanta. Na huɗu, ɗabi'u sun bambanta. Sannan na biyar, shi Makka ma ya bambanta. Amma tare da haka suka ce sun ji sun gani, za su iya zama cikin mutanen da aka samu waɗannan bambance-bambance tsakaninsu da su, matuƙar za su samu nitsuwa wajen yin ibadansu da ‘yanci. Sun kwammace su zauna cikin wannan al’ummar, sama da su zauna cikin al’ummar da al’ummar su ce cikinta suka taso, a nan suka yi wayo, a nan suka girma, nan suka fi sani, abincin gurin ne suka fi sabawa da shi. Sun kwammace su zauna cikin wannan al’ummar da ba su saba da abincinta ba, ba su saba da ɗabi’unta ba, ba su saba da al’adunta ba, matuƙar za su samu ‘yanci na yin ibada yadda ya kamata. To su Amr ibn al-As a lokacin da ya musulunta ba, lokacin da suka isa Habasha, sun tarar sarkin Habasha ya ba da masauki ga waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha. To dabarar da suka yi, sai suka je suka samu sarkin Habasha, suka ce mutanenmu sun zo daga Makka, kuma ka karɓe su hannu bibbiyu, ya ce ƙwarai, kuma ba ka yi bincike a kansu ba, ya ce to ni dai da suka iso babu wani abu mummuna da ya bayyana mun daga gare su, shi yasa na karɓe su hannu bibbiyu kuma na ba su masauki. Sai suka ce to ai ko baka san me suke faɗi akan Isa ɗan Maryam ba, tunda shi sarkin Habasha yana kan addinin Kiristanci, addinin Nasara. Sai suka ce ai ko baka san me suke faɗi akan Isa ɗan Maryam ba, yace me suke faɗi? Suka ce kai ba za ka ji a bakin mu ba, ba za ka ji mutuwar sarki a bakin mu, magana ta yi girma ta yadda ba za mu iya faɗinta ba, ba za mu iya furta ta ka ji daga bakin mu ba, ka kira su ka ji daga bakin su, dan zaman su a nan ƙalubale ne wa addininka da al'ummarka, gara ka fita a sha'anin su ka sallame su, ka kora su su koma. Yace a kira masa su, aka kira su suka zo, su Sayyidina Uthman, su Abu Salama, su Ja'far ibn Abi Talib, suka zo gaban sarkin Habasha Ashama An-Najashi kenan. Yace me za ku faɗi kan Annabi Isa? Suka ce Annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. kalmarsa Allah madaukakin sarki ya jefa wa mahaifiyarsa Maryam da ruhinsa gaba daya. Wannan shine mu abin da muke tafiya akai dangane da Annabi Isa, kuma manzo ne na Allah, mun gaskata annabcinsa kuma mun yarda cewa shi manzo ne na Allah. Sai ce bayan wannan babu wani abu, suka ce ba wani abu da muke za mu faɗi kan Annabi Isa. Ja'far ɗan Abu Talib ya karanta masa ayoyin farko na suratu Maryam. Waɗannan ayoyi sun taɓa zuciyarsa kwarai da gaske. Yana jin su a jikinsa ya bashi cewar waɗannan ayoyi ba su yi magana, ba su yi kama da maganar mutum ba. Komi aka yi daga gurin Ubangiji. Malamai suka ce wannan shine mataki na farko da Allah madaukakin sarki ya fara sanya hasken musulunci a zuciyar sarkin Habasha An-Najashi, jikinsa sai ya yi sanyi. A nan sai ya juya gurin su Amr ibn al-As, jakadun mutan Makka, jakadun Quraishawa, ya ce kun ce suna faɗin mummunan magana game da Isa, ni ban ji ba cikin maganganunsu. Waɗannan bayanan da suka faɗi dama akwai masu irin wannan fahimta din. Saboda haka wannan ba bakon abu bane suka zo da shi, abu ne wanda yake sananne cewa Isa manzo ne ga na Allah kuma bawa ne ga Allah. To akwai wanda suke da wannan fahimta irin tasu, kuma ban ji wani mummunan magana dangane da Isa dan Maryam daga gurin su ba. Sarkin Habasha yace ku je ku ci gaba da ibadarku, naga wanda zai hana ku, naga wanda zai tsangwame ku, za mu sa kafar wando ɗaya ni da shi. To anan sai aka wayi gari, jakadun mutan Makka ba su yi nasara, sai suka koma da kunyarsu. To wannan shine bayani dangane da hijirar da Sayyidina Uthman ya yi, Allah yarda da shi, daga garin Makka zuwa garin Habasha. Mawallafin wannan littafi ya fitar mana da darussa da fa’idoji ƙarƙashin hijirar Sayyidina Uthman daga garin Makka zuwa Habasha. Ya ce fa’ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hijira ta Sayyidina Uthman tare da masu rauni cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha don su tsira da addininsu. Sayyidina Uthman ya koyi shiriya cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wacce ta ƙunshi tausayin al’umma. Wato Sayyidina Uthman ya ɗauki darasi daga cikin kyawawan ɗabi’u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani irin darasi ne ya ɗauka? Shine tausayin da manzon Allah yake da shi ga al’ummarsa. Yaya aka yi tausayin manzon Allah ya bayyana wa Uthman a sababin yin hijira zuwa Habasha? Yadda aka yi bayyana wa Uthman, shi dai Annabi ai yana zaune lafiya a gidansa, yana da kula da kariya daga babbansa daga matarsa. Mutan Makka ba su isa su zo su taba shi da cutarwa ba, ba su isa su tsangwame shi ba, amma tare da haka Annabi ya kasa samun nutsuwa. Me yasa? Saboda tausayi da yake yi wa masu rauni cikin musulmai da suka musulunta a sababin cutar da su da ake. Wannan ya fito wa Sayyidina Uthman da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai Sayyidina Uthman ya tasirantu da wannan, shi ma sai ya koya daga manzon Allah, sai zama mutum mai tausayi. Shi yasa kamar yadda za mu zo mu gani a nan gaba, lokacin da Sayyidina Uthman aka zaɓe shi a matsayinsa na jagora na al'umma musulmi bayan kashe Sayyidina Umar Allah ya dada su gaba ɗaya, za mu ga irin jin ƙai da ya yi ta nuna wa al'ummar da ya jagoranta da tausaya musu da ya yi ta yi a matsayinsa na jagora, saboda ya tasirantu da tausayi da ya yi ta gani daga gurin manzon Allah na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yadda manzon Allah ya dinga ƙoƙarin neman hanyar da zai samawa sahabbansa masu rauni mafita. Inda cutar da su da ake na damun manzon Allah, azaba da ake gana musu yana damun manzon Allah. Manzon Allah kullun tunaninsa yaya zai yi ya sama wa bayin Allah nan mafita. To har Allah madaukakin sarki ya buɗa masa tunani, ya zo masa cewar me zai hana ya musu umarni su fita daga Makka su tafi Habasha don su tsira daga wannan tsangwama da ake musu, don su tsira daga cutarwar da ake musu, sannan su samu yanci cikakke wajen yin ibadansu, su samu yanci cikakke wajen yin addininsu. To Sayyidina Usman ya dauki wannan gagarumin darasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tsananin tausayi da ya nunawa waɗanda suka shiga musulunci cikin al'ummarsa. Wannan fa'ida ta farko kenan da mawallafin wannan littafi ya fitar mana ƙarƙashin hijirar da su Sayyidina Usman suka yi daga Makka zuwa Habasha. Sai darasi na biyu da Sayyidina Usman ya fita da shi ƙarƙashin hijirar da suka yi daga Makka zuwa Habasha, wanda ya ɗauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shine Sayyidina Usman ya fahimci cewa idan kana matsayin shugaba, kallo ɗaya ya kamata ka yi wa al'umma gaba ɗaya da waɗanda suke na kusa da kai, ma'ana danginka na kusa da wanda baka da dangantaka da su, kallo ɗaya ya kamata ka musu. Sayyidina Usman ya tasirantu da wannan daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ta yaya, a ina ya tasirantu da wannan? Idan mun kula da waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha, ai akwai 'yar manzon Allah, 'yarsa ta cikinsa, Ruqayya, amma da ita aka yi hijira zuwa Habasha, manzon Allah bai ce a'a, yata ta zo tun da ina cikin kariya, ita ma za ta samu kariyar da nake samu, bai faɗi haka ba. Sai Sallama a yi hijirar da 'yarsa, tare da cewar in an yi hijirar gunda za a je hijirar za a haɗu da ƙalubale na rayuwar da za a yi a can, saboda dugurin da ka je a matsayinka na baƙo, yanda za ka sake ka sakankance ba zai zama daidai da gurin da kake ɗan gida ɗan gari ba. Wannan a cikin al'ummar kama ina ya ga wata al'umma daban wacce ba taka ba. Yanzu kai ne baƙin fata, rana tsaka sai a ɗauke ka a kai ka cikin fararen fata a ce a cikinsu za ka rayu. Kaga abu na farko, akwai bambancin yare, yarenka ya bambanta da nasu, communication ma kawai wannan aiki ne tsakaninka kai da su. Abu na biyu, abincinka ba irin nasu ba ne, ko kuma yanzu a ɗauko Bature ko Balarabe sai a kawo shi a ce rayu a cikinmu, yaya kake ganin rayuwar za ta kasance masa? Ko shakka babu zai yi matsananciyar rayuwa, saboda abincinmu ba zai iya ci ba, waidar da muke rayuwa cikinta ba za ta dace da shi ba, ɗabi'unmu ba irin nasa ba ne, al'adunmu ba irin nasa ba ne, yarenmu ba zai iya magana da shi ba, mu ma ba za mu iya magana da yarensa ba. To kaga zai samu kansa cikin matsanancin yanayi. To amma duk da haka manzon Allah ya bar 'yarsa ta yi wannan hijira ta tafi, saboda mai al'amari ne ake bayani kan addini. Idan ba ana bayani kan addini, komi ajiye shi ake a gefe, dangantaka ajiye ta ake a gefe, saboda mai addini yana sama, addini yana gaba, addini yana matakin farko. To ka duba ka ga da 'yarsa ta cikinsa aka yi wannan hijirar daga Makka aka koma Habasha, annabi kuma ya sallama ya yarda ya amince 'yarsa ta yi hijirar ta bi mijinta su tafi su bar garin Makka su tsira da addininsu. Sannan ga ɗan baffansa Jafar ɗan Abu Talib, ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Talib ɗin nan manzon Allah tun yana ɗan shekara 8 yake gaban Abu Talib mahaifin Jafar, har manzon Allah ya kai munzalin aure shekara 25 ya auri matarsa Khadija. Ai kaga tunda yanzu ya yi aure, ai shi ma ya ci a ce ya tsayi da kafarsa. Amma tare da haka baffan sannan bai daina ba shi kula ba, bai daina ba shi kariya ba, har a bayan ya yi auren hankalin baffansa yana kansa Abu Talib. Ka kenan dole 'ya'yan Abu Talib za su zamanto na jikin manzon Allah, saboda manzon Allah ya tashi gidan Abu Talib, ya tashi ƙarƙashin Abu Talib. Saboda haka 'ya'yan Abu Talib yana kallonsa a matsayin 'yan uwansa ne na jini na sosai. To Jafar ɗan Abu Talib a gidansu kuma manzon Allah ya tashi. sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya girma har aka fara masa wa'i Abu Talib din nan bai daina bada kariya da kulawa manzon Allah ba
to sai gashi Ja'far dan Abu Talib da shi akai wannan hijirar ba shi kadai ba ma hadda matarsa Asma'u bint Umais akai hijira zuwa garin Habasha kaga wannan duka Sayyidina Uthman ya tasiranta da wannan a zuciyarsa cewar duk wani al'amari na addini ko min dakinsa ko min wahalarsa kar ka yadda ayi babu danginka a ciki ko da kai ne jagora to shi yasa Sayyidina Uthman lokacin da yazo ya zama jagora khalifa na al'umma musulmi a duk lokacin da aka tashi za a tura runduna ta yaki ka san yakin an je zubda jini za a yi to zaka tarar dan uwan Sayyidina Uthman galibi shi yake bawa jagorancin wannan rundunar yakin saboda tasirantuwan da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dauki babban misali guda daya a wannan gabar Muawiya dan Abu Sufyan dangi ne ga Sayyidina Uthman akwai dangantaka ta jini tsakanin Muawiya da Sayyidina Uthman to lokacin da Sayyidina Muawiya kamar yadda muka yi bayani a baya ya nemi alfarma gurin Sayyidina Uthman akan ya bashi dama ya kera jirgin ruwa ya dedi mayakan musulunci ya je ya yaki kafiran da suke kan gabar koji Sayyidina Uthman bai bashi dama ba sai da ya kafa masa sharuɗa guda uku tare da cewa dan uwansa ne na jini yace na yadda ka ɗebi mayakan musulunci ka hau kan ruwa da su amma da sharuɗa uku in ka cika sharuɗan ka yadda zaka cika su na baka oke na baka dama in baka yadda ba to ban yadda ba sharadi na farko idan ka tashi shirya mayakan da za su tafi wannan yaki a cikin ruwa ko a gabar ruwa ka shirya daga dukiyar baitul mali na musulmi ba fi sabilillahi zaka nema ba ba gurin mutane zaka nema ba wannan sharadi na farko ce sharadi na biyu duk wanda zai je yakin kar a tilasta masa ya je yakin da ganin damansa da zafin ka tallata cewar zaka fita yaki ka je ka yaki kafiran da suke kan ruwa da wanda suke gabar ruwa amma ba lallai bane sai kowa ya fita wanda ya ga dama ya zo mu fita wanda bai ga dama ba ba tilas wannan sharadi na biyu kenan da ya ginda masa sharadi na uku in ka tashi fita ka fita da matarka ka dauki matarka ku hau kan jirgin ruwa me yasa Sayyidina Uthman ya sa masa wannan sharadi saboda in har hawa jirgin ruwa akwai hatsari to Sayyidina Uthman ba zai dau matarsa ya hau jirgin ruwa da ita ba tare da cewar Sayyidina Uthman din nan akwai dangantaka tsakaninsa da Muawiya amma ya sa wa Muawiya waɗannan sharuɗa saboda me saboda addini shine a gabansa sama da dangantaka to wannan Sayyidina Uthman ya tasirantu da wannan gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sakamakon hijirar da yayi daga Makka zuwa garin Habasha to gaba ta gaba da zamu je gare ta tana bayani ne kan yadda Sayyidina Uthman ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin garin Madina da kuma yadda ya taka rawar gani sakamakon kasancewarsa tare da manzon Allah a fagage daban-daban na farko misali na farko sune fagagen yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita Sayyidina Uthman ya bada gudunmawa a yakukkuwan da annabi ya yi na biyu abin da ya shafi tallafawa daular musulunci da dukiya wato bangaren tattalin arziki nan ma Sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya taka rawar gani wajen tallafawa daular musulunci a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi
wa alihi wa sallama. To gaba ta farko lazumtar sayyidina Uthman ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, rayuwar da manzon Allah yayi a garin Madina, da kuma yadda sayyidina Uthman baya taba raguwa da manzon Allah, sawa'un a cikin garin Madina manzon Allah yake ko kuma manzon Allah zai tafi wata yaki, sayyidina Uthman yakan kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kaga sayyidina Uthman bai kasance tare da manzon Allah ba, to akwai dalili. To anan gurin zai kawo mana misalai waɗanda ba su gaza guda hudu ba zuwa biyar, waɗanda za su fito mana da yadda sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma duk fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi daga garin Madina zuwa wani guri da nufin yin yaki ko aiwatar da wani aiki. Sayyidina Uthman baya barin manzon Allah ya fita shi kadai, face ya kasance tare da manzon Allah. Misali na farko da mawallafin wannan littafi ya dauko mana shine yakin Badar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan Ramadan. Yace lamma kharaja almuslimuna li ghazwati Badr kanat zawjatu Uthmana as-sayyidatu Ruqayya بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة بمرض الحصبة. لوكتين دا مسلمي سكا فتاياكين بدر ما تر سيدنا عثمان رقية الله يرجد إتا إرمان ظن الله صلى الله عليه وسلم تاكسا تتنا فاما دا رشي الله فيا جنيا دا تكي فاما دا إتا كما إتا تي جنيا الكندا dan da ai mun san galibi kananin yara su suka fi, to amma mutane masana sukan ce har manyan ma sukan yi kyandan. Idan mutum bai yi kyandan wai yana karami ba, to akwai yuwar bayan ya girma yayi, haka masana suke faɗi. To ita Ruqayya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fita yakin Badar tana fama da matsanancin rashin lafiya na kyanda. Yace wa lazimatil firasha fil waqtil ladhi da'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lil khuruj li mulaqatil qafila. Kana zuntishin fudinta ko tashi bata iya yi. Ta tashi ma wannan ba za ta iya tashi ba. Sai an daga ta an kwantar. Saboda yanda jinya ta yi tsanani. Kuma lokacin sai dace da shelar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutanen garin Madina cikin sahabbansa, cewa Abu Sufyan gashi nan ya je Sham dauke da dukiya mai tarin yawa, dukiyar mutan Makka, ya kuma je yayi kasuwanci a yankin Sham ya ci gagarumar riba, gashi nan ya dawo zai wuce Makka, maza ku mu fita mu je mu tare shi. Wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi ya tafi akan ta bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina. Manzon Allah ya iya siyasa sallallahu alaihi wa sallam. Mun sha bayanin wannan a baya cewar hikimar da ta sa manzon Allah ya dauki wannan tafarki ita ce dalilai ne guda biyu, hikimomin guda biyu ne. Hikima ta farko, galibi manzon Allah da ya kalli al'ummar garin Makka mutane ne da kusan suke sa kafin wando ɗaya da shi, na farko kenan. Na biyu, mutane ne da suka tsangwame shi da sahabbansa, suka hana su sake su yi ibada cikin garin Makka, har ma suka yi yunkurin kashe shi. Na uku, bayan ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina ma bai tsira daga kaidi da sharrin su ba, to sai annabi yake so ya karya lakonsu. Ta yaya zai iya karya lakonsu? Sai ya karya tattalin arzikinsu, saboda duk al'ummar da take da rauni ta bangaren tattalin arziki zaka ta zaka samu bacce da katakus wajen fiskantar abokin gabanta, saboda ai ba za ta iya fiskantar abokin gabanta ba sai ta yi shiri, shiri kuma dole sai da dukiya. To yanzu idan ya ci lakonsu ta bangaren tattalin arziki ko ta nan ya ci su da yaki, to shi yasa duk lokacin da ya ji dukiyarsu ta zo za ta wuce yake so a fita a je a kwace wannan dukiyar don a karya su ta fuskan tattalin arziki. Wannan hikima ta farko kenan da ta sa annabi ya ɗauki wannan salo. Hikima ta biyu, annabi ɗan Makka ne, waɗanda suka yi hijira tare da shi almuhajiruna kenan su ma ‘yan Makka ne. Fitan da suka yi daga garin Makka ba bisa zaɓinsu ba ne, ba bisa ganin damansu ba ne, dole sun bar garin Makka da kadarorinsu a Makka, sun bar garin Makka da gidajensu a Makka, sun bar garin Makka da wani abu da ba za a rasa ba na jarinsu ko kasuwancinsu a garin Makka don su tsira da addininsu. To mutan Makka kuma tunda annabi da sahabbansa sun yi hijira daga Makka sun dawo Madina, sai suka ɗauki dukiyarsu a matsayin ganima. To yanzu annabi dukiyar da mutan Makka suka yi babakere a kanta ita yake so ya kwato ya dawo da ita. Wannan hikima ta biyu kenan. To shi yasa manzon Allah ya zaburar da sahabbansa lokacin da yakin Badar ya auku cewa ga Abu Sufyan nan yana ɗauke da dukiya mai tarin yawa, ya je yankin Sham ya yi kasuwanci da wannan dukiya, ya ci gagarumar riba, gashi nan ya juyo zai koma Makka yana ariyan Madina, mu fita mu je mu cin masa mu tare shi. Annabi ya shelanta wannan, sahabbansa suka yi cincirindo a gabansa. Sayyidina Uthman ya yi maza shi ma ya shirya ya taho, baya so manzon Allah ya fita ba tare da shi ba. To amma yayin da Sayyidina Uthman ya zo suka yi ido hudu da manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san irin matsanancin yanayi da matar Uthman take ciki na jinya, sai an daga ta an kwantar. Manzon Allah sai ya ce kai mun Makka afuwa ba sai ka fita ba, koma gida ka je kai jinyar matarka, mun ɗauke maka fita. Sayyidina Uthman dole ya amsa umarnin manzon Allah, kuma ko da ma ya fita tare da manzon Allah ba zai samu cikakkiyar nutsuwa a zuciyarsa ba, saboda yana tunanin yanzu wani hali matarsa take ciki. To sai zamanto wannan umarni da manzon Allah ya bashi, ya amsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya koma gida ya ci gaba da bada kulawa wa matarsa da take fama da jinya wacce ko tashi ba ta iya yi. Nan kuma manzon Allah ya fita tare da sauran sahabbansa adadi mutum 310 wani abu kamar yadda malaman tarihi suka ambata. Sayyidina Uthman kuma ya dawo ya ci gaba da jinyar matarsa. Annabi ya fita dan ya je ya haɗu da Abu Sufyan. Abu Sufyan mutum ne mai basira, mutum ne mai wayo. A hanyarsa ta tafiya sai ya ga alamun kashin dabbobin da ba dabbobinsa ba, ba dabbobin mutan Makka ba, alamun kashin dabbobin nan na mutan Madina ne. To dan ya tabbatar sai sauko daga kan dabbar, sai ya ɗauki kashin dabbar da ya gani gefen hanya ya fasa, sai ya ga ciyawar irin ciyawar Madina ce. Wannan sai ya bashi cewar a jikinsa cewar ana bibiyar. Dama annabi ya tura ‘yan leƙen asiri su je su masa gangane su ga ta ina Abu Sufyan zai bi ya tafi Sham, sannan ta ina zai bi in yana dawowa zuwa garin Makka. Talha ɗan Ubaidillah da shi da Sa’id ibn Zaid, waɗannan mutane guda biyu su ne manzo Allah ya tura su je su masa gangane, su ne kuma suka aiko manzo Allah cewa Abu Sufyan yana ta hanya kaza da kaza, annabi ya zaburar da sahabbansa a fita. To Abu Sufyan da ya buɗe kashin dabbobi ya ga kashin dabbobin mutan Madina ne, sai abubuwa guda biyu wanda a baya mun yi bayanin su. Abu na farko, sai ya tura ɗan aika ya gudu a kan doki ya tafi, saboda shi yana tattare da dukiya ba zai iya gudu ba, za a iya zuwa a kama shi. Ya yi gudu ya tafi a kan doki ya je shaida wa mutan Makka cewa dukiyarsu tana kan hatsari, Muhammad yana bibiyarta. Abu na biyu kuma da ya sai canza hanya, yace wannan hanyar da nake kanta akwai hatsari saboda Muhammad ya sa ɗan leken asiri sun gane cewa ina kan wannan hanyar zai iya zuwa ya kama ni a hanyar nan sai canja hanya sai aka wayi gari annabi ya taho hanyar da aka masa bayani bai samu Abu Sufyan ba Abu Sufyan ya canja hanya su kuma mutan Makka labari ya iske su kan cewar dukiyar su tana fuskantar kalubale sun yi gangami sun fito daga Makka za su zo su ba da kariya wa dukiyar su mutum 1300 suka fito daga garin Makka nan kuma mun bayyana cewa waɗanda annabi ya zaburar a fita a je a tara Abu Sufyan yana dauke da dukiyar kasuwanci mutum 310 wani abu to lokacin da suka fito daga Makka ba su yi nisa sosai ba Abu Sufyan ya kusa isa Makka saboda me ya canza hali sai sake tura dan aike nabi yayi gudu ya je ya ce musu alhamdulillah dukiya ta sha yana dabba da shigowa garin Makka su koma ba sai sun fito ba dan aike ya iso ya samu wannan tawaga ta mutan Makka da ta fito za ta je ta bada kariya wa dukiyarta yace musu Abu Sufyan ne ya aiko ni gare ku cewa dukiyar ku ta sha ta tsallake saboda ya canja hanya bai hadu da Muhammadu ba yace in gaya muku ku koma yana dab da shigowa garin Makka to anan sai mutane 300 suka koma suka ce dama sun fito ne dan su bada kariya wa dukiyar su to tunda yanzu dukiyar su ta sha ta tsallake ta tsira ba abin da zai sa su fita Abu Jahal kuma sai ya girman kai yace ai ba za mu koma ba sai mun je Badar mun ci nama mun sha giya mun yi waka mun yi rawa mun yi kwana uku mun nuna wa Muhammadu mu ba kan wallasa bace yace mu fita kawai 300 suka koma garin Makka Annabi kuma a nan gurin labari ya iske shi cewa Abu Sufyan ya tsallaka ya sha ya isa amma fagatan Abu Jahal ya kudiri aniyar cewar zai fito ya zo Badar zai yi kwanaki uku a Badar ya ci naman raƙumi ya sha giya ya yi kiɗa ya yi waka ya nuna wa larabawa farjinin mutan Makka kuma ya nuna musu cewa shi ba kan wallasa bane ya nuna Annabi cewa shi ba kan wallasa bane to me Annabi yayi a wannan lokaci ina ga bayani dangane da abin da Annabi yayi a wannan lokaci ba zai ba mu dama ba sai mu dasa aya a wannan gabar sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh